من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. بركم من السادوة وأني متي نلها دي شاشي دي غوث رمضان أولي شكرا تدبو da 419 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina, wanda ya dace da yammaci na uku ga watan daya shekara ta 1999. Idan ba manta ba ce mun zo karshen suratul hajj, yau kuma zamu tashi farkon suratul mu'minun. Suratul mu'minun tana kunshe da aya 118 ko 119, kamar yadda malaman kididdigar ayoyi suka yi sabani dangane da adadin ayoyinta. Kuma sura ce wadda take makkiya, yana daga cikin sakon da za ta isar wato siffofin mumunai da bayar da bayani game da kissoshin waɗansu daga cikin annabawa da kuma waɗansu al'amurra da suka shafi tashin kiyama, kamar yadda zamu gani. Me Allah ce?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون.
حديث يا تبتا أتكين واتو كتاب التفسير لإمام النسائي أنكرقوا لغا واتو أنشن آئشة الله تكاري الداء غريتا تكي أنتم بيت كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ميلين تبيئوكو هلا يوم زنزرة أنه محمد صلى الله عليه وسلم قالت da aka tambaya Aisha sai tace kana kuluka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alquran, tace dabi'un annabi sallallahu alaihi wa sallama suni alqurani mai girma, ma'ana duk abinda kaga qurani yace ayi annabi ya riga kowa yi, abinda kaga qurani yace a bari tabbas annabi sallallahu alaihi wa sallama ya riga kowa bari. Ta qara'at qad aflaha almu'minuna, sai ta karanta farkon wannan sura tun daga qad aflaha almu'minun hatta intahat walladhina hum ala salatihim yuhafizuna, hatta je karshen inda aka ce wallazina hum ala salatihim ala salawatihim yuhafizun. Qalat, sai tace hakaza kana khuluqu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tace haka halaye ko dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kasance. Wato ma'ana waɗannan ayoyi guda 10 ko har zuwa 11 farko suna bayani ne dangane da siffofin mu'minai, abinda duk za a ambata a ciki. Sai kai kokari in ka samu kanka a ciki gaba daya, sai kai wa Allah godiya, ka roki Allah as-sabat ala zalika, tabbatuwa kan haka. In ka ga inda kai kasawarka, to sai kai yunkuri ka samu kanka ka kurta kai ma ka shiga ciki, dan karshe bayan an ambace su za a ce wato ulaika humul warisun allazina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Allah ce qad aflaha al-mu'minun, ba'da bismillahir rahmanir rahim. Qad aflaha al-mu'minun, haqiqa mummune sun rabauta, haqiqa mummune sun samu tsira a gobe kiyama. Suwane ne mummunai? Allazina hum fi salatihim khashi'un, su ne waɗanda a cikin sallar su suke yin khushu'i, ma'ana suke kaskantar da kai ga Allah. Ainihin al-khushu' waɗansu malamai suka ce aiki ne na zuciya, waɗansu malamai suka ce aiki ne na gabbai. Idan an ce al-khushu' a ma'anar aikin zuciya, sai zanto shi ne tara hankali a cikin sallah, tun daga lokacin da ka fara sallah har ka je ƙarshe ya zanto hankalinka na ciki. Idan an ce al-khushu' shine aikin gabbai, sai zanto shine kowace gaba ka tabbatar ka tsaya a inda annabi yace ta tsaya lokacin da kake cikin sallah. Idan annabi na tsaye, farko ya fuskanci alƙibla, yana fuskantar alƙibla ne da dukkan jikinsa, ƙafafuwansa na dama da na hagu yakan miƙar da su ta yadda yatsun masu kallon alƙibla, baya karkatar da kafa ta koma dai haka ko wannan ta koma dai haka, annabi na miƙar da su ne ta yadda yatsun maza su kallon alƙibla. Baya da haka baya ɗaga idansa ya kalli dama ko ya kalli hagu ko ya kalli sama, yana ɗora idansa ne daidai inda zai ɗora goshinsa in ya zo sujuda sallallahu alaihi wasallam, ta yadda ba zai kalli wani waje ba sai nan gurin. Hannun dama ya ɗora shi akan nahagu akan kirjinsa, abinda ake kira alwada'u ko alqabdu. Alwada'u, ɗora tafin dama a bayan hannun hagu ka ɗora akan haka, shine alwada'u kenan. Alqabdu kuma hannun dama ka rike wuyan hannun hagu da shi ka dora akan kirji. Lalle ɗaya daga cikin waɗannan ne annabi ya ce ayi. To daga lokacin nan kaga kowace gaba ta tsaya inda take kenan, ka fuskanci alƙibla. Zuciyarka kuma na halarto menene aikin farko, aikin farko da ma bayan niyya shine takbiratul ihram. Takbiratul ihram na zuwa sai kuma kai ne du'aul istiftahi. Ka kammala du'aul istiftahi addu'ar bude sallah sai kuma kai isti'aza. Ka kammala isti'aza sai kai basmala, daga basmala sannan sai ka shiga karatun sura. Da du'aul istiftahi da isti'aza da basmala duk annabi na yin su ne a sirrince baya bayyana su sallallahu alaihi wasallam. Ka karanta Fatiha kana mai halarto abinda kake faɗa. Dan Ubangiji Ta'ala ya faɗa cikin hadisul Qudusi, yace na raba sallah gida biyu tsakanina da bawana. Idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin, sai Ubangiji Ta'ala ce hamadani abdi, bawana ya yabe ni. Idan yace arrahmanir rahim, sai Allah ce asna alayya abdi. Idan bawa yace maliki yawmiddin, sai Allah ce majjadani abdi. Idan bawa ya karanta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sai Ubangiji Ta'ala ce hadha baini wa baina abdi. Idan yace ihdina siratal mustaqim hazwa ghairil maghdubi alaihim walad dalin, sai Ubangiji Ta'ala ce haula ila abdi wa li abdi ma sa'ala. To ana so lokacin da kake karanta Fatiha hankalinka na halarto wannan ma'anar da wannan tattauna da kake da Ubangiji. Idan ka ce kaza ya ce kaza, kaga zuciyarka kenan dole za ta mutu cikin sallah. Mai irin wannan a cikin sallah shine mai kushi. Masu irin wannan kuma su ne za su rabauta. Kada aflahul mu'minun, hakika mummune sun rabauta. Allazina hum fi salatihim khashi'un, wanda suke khushu'i a cikin sallah. Idan an ce sallah ta dauki kowace sallah, sallan farilla, sallan nafila duk tana ciki. Kuskure ne kai sallan farilla a natsi, idan ka zo nafila ka fita a guje dan da nan ka bubbuga ka tashi. To idan an samu tangarda a farillan ba nafila za a dauko ta cika ta ba, to gurguwa za ta tayar da gurguwa irin wata ne, ai ba zai yiwu ba. Da haka idan aka taro gurabun salloli, babu yanda za a yi su dora targaɗe ko karaya na sallolinka da ka samu tangarɗa na farilla. Da haka ana buƙatar ka natsu a cikin nafila irin yadda kake natsuwa wato a cikin sallan farilla. Ubangiji Ta'ala ce wallazina hum anil lagwi mu'ridun, su mummunai su ne waɗanda anil lagwi, dangane da lagwu, mu'riduna, suna kawar da kai. Al-lagwu, waɗansu malamai suka ce shine dukkan zancen da ya kunshi shirka ko bid'a. Waɗansu suka ce dukkan zancen da ya kunshi ma'asiya, saɗo kamar baza ko ashariya da sauransu. Waɗansu suka ce a'a, dukkan zancen da babu fa'ida ta duniya ko ta lahira a ciki ya zama lagawu. Ibn Kathir yace dukkan waɗannan ma'anoni ana nufin su da lagawu. Abinda da ake nufi da lagawu yasasshiyar magana, asalin daga saut, daga kalmar al-lagani, lafazin al-laga shine sautin tsuntsu. Duk abinda aka sake shi ba don cimma wata manufa ba, shine dukkan kalma ko furuci ko jumla da ta fito daga bakinka ba dan samun wata riba ta duniya ko ta lahira ba, ya zama me? Ya zama lagawu. To mummuni na nisantar lagawu. Inda ake ashariya baya zama a waje, inda ake bid'a baya zama, inda ake shirka baya zama, lido, karta, dara duk baya zama a waje. Inda ake yi da mutane baya zama, shi mummuni ne. Mummuni ko Allah ce wallazina hum anil lagawi mu'ridun wa idza marru bil lagwi marru kiraba wa idza sami'u al-lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabtaghi al-jahilin. Ka'idar mu'mini ba ta wa inda ke lagawu. Hira fa in ba zikiri bane, ba wani tunatar da mutane lahira bane, ba kuma wata riba ce ta duniya ba, hirar wafi in ya jana ba ya zama a wajen. Ka'idar mu'mini kenan, baya yadda yawun bakin sa ya fita a banza ba tare da ribar duniya ko ta lahira ba. Dan Allah ka duba irin zaman hira, zaman dara, zaman lido, zaman karka, wasan sunoka da samari ke yi. Ai karshen lagawu kenan wannan. Ya sashen zancen da babu riba ko alama ta duniya ko ta lahira. Duk mumuni baya nan. Wallazina hum anil lagawi mu'ridun. Dan saboda me? Ba sai da lafiya kake iya furcin baka ba? To lafiya din nan akwai ni'imar da tafi lafiya? Bayan ni'imar musulunci da ni'imar ilimi, ai ba wata ni'ima da ta wuce ni'imar lafiya. Ubangiji Ta'ala ba ka lafiya, sai kake sarrafa ta abin da zai amfane ka. Ka zauna kana zaman kashe wando. To duk mummune suna nisanta irin wannan, shine ma'anan wallazina hum anil lagwi mu'riduna. Wallazina hum lizzakati fa'ilun, kuma su mummune su ne waɗanda lizzakati, dangane da zakka, fa'iluna, suna aiwatar da ita, ba sa sakaci da zakka. To anan malamai sun yi maganganu guda biyu. Me ake nufi da zakka? Waɗansu suka ce zakatul amwal, zakkar dukiya ake nufi. Mummune su ne waɗanda suke fitar da zakkar dukiyarsu. Sawa'un dukiya ce ta kuɗi, sawa'un dukiya ce ta kayan noma, sawa'un dukiya ce ta dabbobi, duk abin da ake fitar masa da zakka a shari'ance ba sa sakaci suna fitarwa. Da zarar lokacin ya yi babu wasa kai. Shekara ta yi ba sa jinkirtawa, lalle za su bai wa talakawa haƙƙinsu. Kuma in suka tashi bayarwa ba sa yin gutsun-gutsun, a suna bayarwa ne da kauri, gwargwado ne da duk wanda aka ba da kauri, shi ma shekara mai zuwa ba sai an sake waiwayarsa ba. Shi ne hikimar zakka. Ba zakka za zuwa na gaba naira 500, 700, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, ko dubu biyar ka ba mutum me za ka yi masa haka, me za ka yi masa kuma yanzu dan Allah ko wanda za a ba dubu biyar yana da mace ɗaya da yaya uku a dawo shi a dawo sati me za a zo a samu wannan dubu biyar ɗin ya me za ka yi masa ai baka wadatar da shi ba ita kuma zakka so ai wanda za ka biya da haka sai ka mulmulo da yawa naira dubu ɗari naira dubu ɗari biyu dubu ɗari biyar ka ba wannan in za ka bayar ka zo mutum mai himma wanda idan aka ba shi zai iya sarrafawa ka je kasuwa ka duba kananan yan kasuwa masu karamin jarin da bai taka kara ya karya ba ga hikimar kasuwanci da dabarar kasuwanci ya san yadda za a juya amma ba da abin juyawa ga bikin zuwa babu sani to ba sai ka bashi sanin da zai yi hikim ba to kaga sai ka dan turo abu mai yawa na rabin miliyan ka bashi mai yawa sai ya sarrafa ta shekara mai zuwa yana cikin masu bayarwa amma kai ma mutum dubu biyar ka bayar da dubu biyu ka bayar da dubu biyu da ɗari biyar ai kai ma ka san wannan ba kai gaskiya ba an gane ko to mummunai su ne masu bayar da zakka kuma da zaran watan zakka ya yi ita zakka dama ka'ida ɗin kuɗi ne sai sun shekara daga lokacin da ka mallaki abin da ya kai nisabi muqaddara ka mallake shi cikin watan sha'ban ko wannan amount din bai yi kasa da haka ba har shekara ta dawo sha'ban ya kama to lokacin zaka bar zakka sha'ban ya kama sai kake fitar da zakka kace bari in bari sai ramadan sai in samu salon ramadan baka da ƙarin lada zunubi kake da shi kan jinkirin da kai ba bambanci tsakanin zakkar ramadan da zakka ta wajen ramadan ko wacce sunan ta zakka kaga wadansu masu arziki suna yin kuskure ko lokacin fitar da zakkar yayi wai sai yayi saiti an je ramadan sunan ta dai zakka kuma sunan ka kai jinkirin ba da zakka yin ka bayar cikin sha'ban ɗinka ko rajab ɗinka lokacin da yake shine lissafin ka na daidai shi fi dacewa saboda ka tsaka yi jinkiri an gane wannan da kyau kuma kullun zaka yi zakka kai lissafi da watanni na kalandar musulunci al-muharram rajab safar sha'ban rajab waye wannan zaka dauka kai amfani da su amma kar ka dauko january february march idan kana lissafi da wannan saboda su watan su wani ya 28 wani 29 wani ya 31 wani ya 30 to idan aka yi shekara kaza kana yi sai ka samu cewa wani lokaci kana fitar da zakka lokacin ta bai ba ko kuma bayan lokacin ta ya riga ya wuce an gane ko akwai wani lissafi da aka yi wato wani dan uwa yana da shekaru 63 a duniya kaninsa shi kuma shekarunsa 60 dan shekara uku ne bambanci tsakaninsu da aka yi lissafin shekarun kaninsa ta fuskar kalandar turawa sai aka ga sun zama shekara ɗaya shi ma 63 saboda bambancin da ake samu na shigar waɗannan kwanakin da haka da watan ka da musulunci ya baka da shi zaka yi lissafin zakka dukkan ibadat gaba ɗaya zaka yi amfani ne da wata na kalandar musulunci ba na kalandar wanda ba musulmai ba dan an sanya wannan kwanakin watan ne dan wannan yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu linnas wal hajj mawaqitu linnas fi ibadatihim wa uqudihim wa ta'amulatihim wal hajj wannan watanni sune aka saka lissafin ibadoji da shi gaba ɗaya a takaice dai waɗansu suka ce zakka ana mana nufin zakkar ne zakkar dukiya magana ta biyu suka ce abinda ake nufi da zakka cikin wannan aya wallazina hum lizakati fa'ilun ita ce zakatun nafs zakkar zuci ba zakkar dukiya ba zakka ta zuciya ma'ana ka tsarkake zuciyarka daga shirka ka tsarkake ta daga risnawa wani Allah ka tsarkake halayyarka da ayyukanka daga yin biyayya ga wani wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yadda yake tilas ka bauta wa Allah shi kadai haka kuma tilas ka bauta manzon Allah shi kadai yadda kuskure ne ka sanya wa Allah abokin tarayya wajen bauta haka kuskure ne ka sanya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam kishiya wajen biyayya kun fahimci wannan da kyau suka ce zakatun nafs ake nufi to cikin maganganun nan guda biyu ce ta kota suka ce abin da yasa muka ce zakatun nafs ake nufi suratul mu'minuna makkiyya ce an saukar da ita a Makka zakka ko ba a wajen ta ba sai a Madina shekara ta biyu bayan hijira ko wani a makamancin haka an gane ku to kenan wannan zakkar da ake magana na ita ce zakkar me zakatun nafs zakkar zuciya ke tarkake zuciya daga dattin shirka zuwa ga hasken tauhidi shi ne suka ce daidai yake da faɗin Allah ta'ala kada aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha daidai yake da faɗin Allah ta'ala wa waylul lil mushrikeen allazeena la yu'toona az-zakata wa hum bil akhirati mukadirun ta cikin suratul fusilat ita ma zakatun nafs ba zakatul mal ba dai ita ma makkiya ce lokacin ba a wajen ta zakatu dukiya ba dai dai kin fadin Allah ta'ala ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha wa la fadlu lillahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla dukkan wadannan sun gina ne daga azzaka wanda ana nufin zakatul nafs an fahimta ko suka ce da ana nufin zakkar dukiya da ita da ba za a ce wallazina hum lizakati fa'iluna ba dan zakkar dukiya ana amfani da kalmar al-ita'i wa mashtukka minhu وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة سكتي إيتاء أكي مدنة بسيبا فعل با نبي سكتي إيتاء ذكر دوكيا أنا حتى أتدى صلى شكين آية أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة an gane ko ba a raba su da juna suka ce wannan ko a raba ta da sallah aya ta tashi ga tsakiyar su da aka ce allazina hum fi salatihim khashi'un sai aka ce wallazina hum anil lagawu muridun sannan aka ce wallazina hum lizakati suka ce hadhihi qara'in qara'in wanda suke nuna cewa alamomi ne dukkan zakatun nafs ake nufi ba zakar dukiya ba ibnu kasir yace duka biyan ake nufi sai me duka biyan ya iya yiwa a saukar da aya tana magana kan wani abu a makka amma ba a fara aiki da shi ba sai an zo ina madina wannan na iya yiwa babi ne guda da shi a cikin babi ulumul qur'an ma ta'akhkhara al-amalu bihi an nuzulihi abinda ga shi ya sauka amma ba a fara aiki da shi ba sai nan gaba an gane ko yana da babi cikin littafin ulumul qur'an a takaice dai ubangiji ta'ala yana yabawa mummunai cewa yana daga cikin sufofin mummunai su suna aikata zakka in ma zakkar dukiya ce suna yi in ma zakka ta zuciya ce sun tsarkake zuciyarsu daga shirka sun tsarkake ta daga girman kai ko jijji da kai sun tsarkake ta daga hasada ko kyashi nun kufarci duk sun tsarkake zuciyarsu daga wannan wannan siffa ce ta mummunai ba a san kai wa wani hasada dan Allah ya fifita ta akan ka ta fuskar dukiya ko ilimi ko kyan jiki ko lafiya ko makami domin idan kana hasada wato kamar kana jayayya ne da Allah ne ba ka yarda ba Allah me yasa ka fifita wani yani anna fulan laysa mahallan lil ifdal lil tafdil wa ana anna bi dhaka fi fitati bani yaka mata kamar da kake cewa Allah lokacin da kake wa wani hasada ta ko ba a san girman kai annabi ya fasar girman kai da abu guda biyu kin gaskiya da kuma yawa mutane kallon raini na kowa mai isa ba sai kai to girman kai kenan kai zaka cewa kowa komai kai ba za a ce maka komai ba kai ba wanda yake ce kai ko ka bari girman kai ne kai kenan kana saukan sufar ubangiji kana sa kanka ubangiji ne ba wanda ya sai sashi fa'alul lima yurid amma ba dan gadan da zai fa'alul lima yurid matar kuma sai ta saka abin da baka shirya ba dan kai saka abin da baka shirya ba yaran gidan ka saka abin da baka shirya ba gwamnatin ka saka abin da baka shirya ba to waye kai kuma kenan dan haka da dai dan adam kare ya girman kai dan ya gaina da dukiya dan ya gaina da makami dan ya gaina da ilimi dan ya gaina da wani abu an gane ko wallazina hum lizakati fa'ilun siffar mummune ne zakka ta dukiya ko ta zuciya to sai kuma Allah ya ce wallazina hum li furujihim muhafizun su mummune sune
wallazina hum li furujihim muhafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
والذين هم لفروجهم حافظون من منكم سوني وطن دا دنغني دا فرجين سو واتو دنغني دا الأوران سو حافظون سنة تلي واتنا كياي الأوران سو كياي الأورا هنا زوا ينا أوكا معنى قد أبيع ننبر معنى فرقو كياي الأورا تركة دي ونية دا قريتنكا وانن صفة تتمومني بايا بارن قريتن سيغني ونية غني dan ubangiji ta'ala ya haramta kallon tsiraici to kenan baya halatta kai kuma ka bude tsiraicin ka wani ya gani daga nan zaka gane kuskuren da dama daga cikin mutane a bakin kasuwanni ne a ma'aikatu ne na gwamnati wai yan kasuwa ba za su hada kai ba rumfuna goma biyu akan mu bantaki can ma rumfuna goma biyu akan mu bantaki sai lokacin sallah yayi lokacin alwala yayi sai ga wannan kamar kai ka ce ana gasa ta fitsari an ji kowa ya ware al'aurarsa kowa na gani wai an yi ne dan wanka babu laifi namiji ne dan uwanka kuskure ne wannan al'auran ka dole ka sitirce ta annabi ke cewa ihfaz awrataka illa min zawjatika aw ma malakat yamilka yace tsare al'auran ka wanda ya gani sai matarka ko kuyanga wanda musulunci ya tsara su kadai ake bisa ga tsareshin ka a duniya ka kiyaye al'auran ka wa ma sai mutum ya tsaya wai tunda maza ne ba komai sai yage yana fitsari na cin biskit magidanci zaka yana fitsari na cin biskit ba abinda musulunci ka dalla ne kuma gungun ne ka gama wai ka kan kawo ba komai wai sun yi layi wanda ya mika wannan gungun ana ta surutu ana ta tsari wannan ba tarbiyyar musulunci bane ai ya kamata idan muna da rumfuna 10-20 a haɗe sai mu haɗa kai to iyakacin nan layin mu kokota mu samu wani wuri ta hanyar hukumar kasuwa mu ware wani wuri mu yi wa kanmu ban ɗaki
mu jawo famfo wajen, mu sa masa makulli, a ajiye makullin a kofar wanda kantinsa yake kusa da wajen, ko a rama makullin a kanti uku, duk wanda yake so shi zai karɓa wajen wani, makullin ya amfani da shi. Can ma su yi, wancan layin ma su yi, wancan layin ma su yi. Kaga mun tabbatar da tsaftar kasuwa ko mun kiyaye dokar musulunci. Kuma duk wanda ya mutu na da banɗaki, ku jawo ruwa a gyara banɗakin a yadda za ka iya kowane irin amfani da shi, wanka da dukkan abin da kake da bukata da shi. Shikenan, wancan layin sai haka, wancan sai haka, wancan sai haka. Dan Allah a samu waɗansu daga cikin 'yan kasuwa da za su sunnanta wannan kyakkyawar sunna. Amma ka ji gari na musulmi ko ina ana zubar da bola, ko ina ana fitsari, ko ina ana bayan gida, abin kunyar da ya wuce wannan a duniya. Musulunci shine tsafta fa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yanzu idan mutum yana bakin kogi kullun yana zuwa yayi wanka har sau biyar, dan Allah za a samu datti jikinsa? Sahabbai suka ce a'a. Yace to haka salloli guda biyar suke tsaftace mutum? Kaga kowace sallah guda biyar kuma sai kai alwala sau nawa? Sau biyar. Matukar dai ba alwalanka tana nan ba, sai ka maimaita har sau biyar. Duk wannan ba tsafta bane ba. Aka cewa da annabi wasu ya baka fatar girti babin ka tsarkake shi, aka shar'anta mana wanka, aka shar'anta mana kaza, duk wannan ba shi bane ba. Juma'a kai wanka, don wannan ba tsafta bane. Duk sai muka fassara wannan muka abin nan, sai kaga kofar gidan musulmi da shara tun. Annabi yace ba mai bari shara a kofar gidansa sai yahudu. Yace tahiru asniyatakum fa innal yahuda la yutahiruna asniyatahum. Yace ku tsarkake farfa asniya, jami'i na fila, fila ko filin kofar gida ko filin da yake cikin tsakar gida. Annabi yace ku tsarkake su, yahudawa ba sa tsarkake nasu, ko ku tsarkake naku. Dan Allah ka duba irin wannan, duk wannan tsaftar su ne sai turawa suka dauke gaba daya, suka kyale musulunci gefe guda, abinda musulunci ko irin tsaftar suke amfana da shi. Mu ko muka tsaya ki musulunci ba mu amfana da shi sosai yadda ya kamata ba, sannan ko ba amfana da koyarwar ba, ballanta na mu ci gaba. Wai Muhammad al-Ghazali wani malami ne a Egypt ya hau jirgin sama daga Cairo zai je Amsterdam, sai wani mutum da wani mutum da dan Ingila da dan Faransa ake wa juna gasa. Wani ke cewa kai dai na ne, sai ni dan Ingila ne, sai ce kai fa ce ni dan Faransa ne. To shi ne dan Faransa yake tada Ingila, kai ne wanda idan kun sha taba a garinku sai ku jefar da filta kan titi. Wannan kauyanci ne wani. Yanzu Afirka ya gama baki wani. Kaga mutum na fitsari kan titi, na bayan gida kan titi, ya tare ke jefar, ya yi menene, yana cikin mota, ya jefar da takarda nan, ya jefar majina can, ko ina ya yi kaki da goro ko mai tofar. Dan Allah ka duba wai abin gori, wai yanzu kai ne wanda idan kun sha taba kuke jefar da filta a titi. Mummuni ko da wani lokaci ana son ya zanto mai tsafta, ya zanto mai kiyayewa. To da haka yana daga cikin siffar mummuni kare al'auransu. Kare al'aura na farko shine wannan, karkai da kowa ya gani inji annabi sai matarka. Matarka da ta tsarecin ka babu komai. Akwai hadisi na Aisha da ake ruwaitowa, Aisha take cewa ban taba ganin tsarecin annabi ba, shi ma bai taba ganin tsareci na ba. Waɗansu suke kafa hujja da wannan hadisi bisa ga cewa ko matarka bai halatta ta ga tsarecin ka ba, kuma bai halatta ta gana ta ba. To amma hadisin da'ifi ne. Kishiyarsa shine hadisin da ke cikin Bukhari. Aisha take cewa muna wanka ni da annabi da bokiti ɗaya ko da koko ɗaya, har ma ina da gashi sa hannu ko ya riga ni sa hannu wani lokaci. Kaji kike wannan kenan, wannan ko yana cikin Bukhari. Da haka kuma ga hadisin annabi din ingantacciyar ruwan Imam Ahmad da yake cewa ihfaz awrataka illa min zawjatika, yace kiyaye al'auranka kar wanda ya gani ita sai dai matarka, aw ma malakat yaminuka, ko abinda hannunka ya mallaka na koyan gaki nan, su kaɗai za su ga al'auranka. To wannan kiyayewa ta farko kenan. Kiyayewa ta biyu, ko da ki mu karanta wancan hadisi, sai wani sahabi yace da shi, to idan mun zamanto dukkan maza ne fa, yace ko maza ne kai iyakacin kokarin ka kai wanda ya ga al'auranka. Yace to idan dalilin tofa a dajin Allah ne kadai, yace ko a daji ne, nemi wani abu ka kewaye kanka da shi, Allah shi ya fi cancantar a jikunyarsa sama da mutane. A daji fa kai kadai cikin sahara, manzo Allah ce nemi wani abu ka kiyaye. Da haka sai dama za a ce an ga annabi na tafiya wani lokaci da sanda, wani lokaci kuma da wani abu. Idan ya je da sandar sai ya kafa ta ne, sai ya dauki mayafinsa haka, sai ya rataya a jiki. Idan zai kewaya danyewa kansa, wani dan karamin bandaki a duk inda yake, a dajin Allah fa. Ya tsaye da sahabbai can, ya yi nesa sun dena jinsa, sannan ya kafa sandarsa, sannan ya ɗauki riga ɗinsa, shi ne abin da ake ɗora kan kafaɗa, ya ɗora shi aka yi dinye masa tudu ya kare shi daga mutane, kuma ya zanto da ya shiga wani wurin sutura. Kiyaye al'aura na biyu shi ne mutum ya kiyaye al'aurarsa daga shiga cikin zina. Shi ne wallazina hum li furujihim muhafizuna, su ne wanda suke kare farjinsu daga aukawa cikin zina. Mutum ya nisanci zina, ya nisanci dukkan abin da ke kusantarwa zuwa gare ta. Daga cikin abin da ke kusantarwa zuwa gare ta akwai kallo, daga cikinsa akwai keɓanta daga mace sai kai a wurin da babu kowa sai ku, daga cikinta akwai wato a bar mata su rinka bayyanar da adansu akan titi a makon su yi a gida ga mazajensu. Duk dai abin da zai kusantar da ita sai a nisance shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai ku daina zama akan tituna, suka ce ya zabi mu daina zama akan tituna, nan ne wurin hira wani lokaci da abubuwan mu. Sai manzon Allah ya ce to in za ku zauna bakin titi ku biyo titi haƙƙinsa. Suka ce yanzu titi mana da haƙƙi, menene haƙƙinsa? Annabi abu na farko ce gaddul basari, farkon abu shine rinsa ido da ka ga mata sun kallo sai ka sanda kanka kasa sai sun wuce farkon abinda annabi ce ga masu zaman titi abinda za su yi kenan to duk wannan dan ya zanto an samu daman kiyaye al'aura kar a fada cikin zina kenan wallazina huwa lifurujin mafizun illa ala azwajihim sai ga matan su in kaga wato ainihin sun bar abin nan sai su sai ga matan su aw ma malakat aymanuhum ko ga abinda hannun damun sai mallaka na koyangi fa innahum ghayru malumin su a irin wannan lokaci ba su zanto ababen zargi ba to shine sai malamai suke cewa tun daga inda ayoyin suka faro zuwa ayar da take kafin wannan wato ainihin wallazina hum lizakati fa'ilun ya shafi mu ne mazan su da matan su amma tunda aka ce wallazina hum lifurujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum wannan ya shafi maza kadai saboda me suke wannan zance suka ce saboda idan kace ya shafi mata wannan zai bada dama cewa kenan ita ma mace idan tana da bawa namiji ya halatta ya kusance ta kaga ijma'i ne bai halatta ba in mace tana da bawa namiji ce zai kusance ta kun fahimta da kyau saboda haka tsare suturan mace ko tsaraicin ta wannan sai dai a nemo shi a waɗansu dalilan da waɗansu ayoyin da waɗansu hadisi suna nan da yawa amma an dai ana magana da maza ne faman yabtagha wara'a zalika ubangiji ce dukkan wanda ya nemi biyan bukatansa game da mace wara'a zalika ko ma bayan haka ba ta hanyar matarsa ta aure ba ba ta hanyar kuyin gasta ba fa ulaika humul adun irin waɗannan su ne masu ƙetare iyakar ubangiji ta'ala da haka bayan halakan sai ya ɗaukewa kansa kewa game da ya mace sai matarsa ta aure ko kuyan gasta wanda take shar'antacciyar kuyanga duk wata hanya da ba wannan ba haramun ne da wannan aya ne malamai suka kafa hujja da cewa ashe kenan al-istimna'u shi ma haramun ne al-istimna' istif'alun min al-mani bi ma'ana istikhraj al-mani fitar da mani ta wata hanya daban kamar mutum ya rinka wasa da gabansa har ya fitar da mani wato shi ma ya zama haramun kenan an fahimta ko ko mutum ya amfani da wata roba har ya fitar da mani shi ma ya zama haramun dukkan abin da zaka yi amfani da shi dukkan ko magana da'ifiya da'ifiyar magana da waɗansu malamai suka yi cewa ai fitar da shi ga wanda gwauranci ya yi masa tsanani babu laifi wata magana ta Imam Ahmad bin Hanbal kenan yace domin shi mani ne idan yayi wa ranar sa da yato akan jiki cuta ne da aka fitar da shi ya zama larura ne ba yadda zai kenan amma magana ce mai zauni shine Imam Qutubi yace wannan magana ko ma da ake babu hadisi kishiyar ta ya kamata hankali ma ya tura shi gefe guda inji Imam Qutubi cikin tafsirin sa da haka dai ko da kaga wannan magana karkari bace ta yana cikin maganganu masu launi da za a tsunto daga maganar wani fatawan wani malami abu ne wanda yake haramun shine wanda ya Allah ya kuma yi tagawa zalika fa ulaika humul adu to sai kuma Allah ya ce
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون
وبنجي تعالى والذين هم لأمانات هم من يسون وانا دنجل إذا أمانوا لي دا أكباسوا وعهدهم دكم الكورا سوا راعونا سنة تريوا سنة كيا هي أمانة سنة كما تري الكولي الكولي ألا دا الكولي متاني دو أبين دي تفا الكولي إذا كان انت دو بنجي دي نزاك بوتا مسكي كلي ذاك يصلى كان لوكتي ذاك يزكا ذاك منيني دك تكاليف ربانية ababin da shari'a da ubangiji ta Allah ya tsora maka amana ce daga bangaren ubangiji ya zama tilas ka kiyaye sun farmu mu ne a gane kiyaye wannan sai kuma duk abin da ya tafi amana da aka baka ta mutane amanar dukiya amanar ka shugabance su amanar kaza duk wannan ma ya zama dole mutum ya tsare alamar mu ne shine tsare abin nan manzo sun ce ba addini ga wanda baya iya tsare amana wannan hadisi ne ingantacce duk wanda baya tsare iya tsare amana kamar ya rushe addinin ma gaba ɗaya an gane ko saboda haka ya kamata a kiyaye ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa yana daga alamomin tashin kiyama alama da ke nuna kiyama ta matso za a ga cewa amana ta yi rauni tsakanin jama'a da wuya kake bayar da amana ka zo ka same ta yadda take to alama ta cewa wato kiyama ta matso kenan to ka koyi wannan shine abin da ake ciki musamman ta fuskar gudanar da mulki tun daga kananan hukumomi gwamnatocin jihohi har zuwa saman gwamnatocin tarayya cin amana an mai da dukiyar talakawa kai ka ce mutum kayan gado ne na gidansu mutum ne za a bashi mukami duka wata ɗaya ko wata biyu ko wata uku sai ka ganshi da dukiyar da inda tun da aka haife shi ake bashi albashi bai kai samu wannan dukiyar ba a ce tun daga ranar da aka yi gudan haihuwarsa ya zo duniya aka sa masa albashi 20,000 a wata zuwa yau har lokacin da ya zama minista ko ya zama commissioner ko ya zanto director general ko ya zanto gwamna ko shugaban kasa inda za a haɗa dukkan shekarun ba su kai kuɗin da ya mallaka ba to kuma ka san ba ruwansu aka yi daga sama ba ba ko mutuwa aka yi aka bar masa ba ba kuma albashinsa ba ne ba to menene ne wannan dan girman Allah duk abin da mutum fa ya dauka din na ranar tashin kiyama sai ya mayar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kai kokarin neman a yafe maka abinda ka zalunci mutane a nan gidan duniya tun kafin rana ta zo, ranar da babu dinari babu dirham. Abinda za a yi lissafi da shi munanan ayyuka da kyawawa. Mutanen da duk ka zalunta sai a ɗauki ibadojinka da kai, in ma kana ibada din, kiyamul lailinka da azuminka da zakkarka da hajjinka da umara da kai, duk a tattara a basu ladan. Sallolin sun kare, zakkar ta kare, komai ya kare, har yanzu ko baka kara sabiya ba, dan miliyoyin da kadi ba suna da yawa. To mai yarge a yanzu sai ne ta ɗauko zunubin mutane, sai kuma kai a zo a loda maka, ƙarshe kuma a kora ka cikin wuta. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce. Akwai wanda suke dabara rashin dabara, idan suka yi sata a cikin harkar gwamnati sai mutum ya zo sai gina masallaci da makarantar islamiya. Wai ya ka aski farko dai baka da lada a wajen Allah ko ɗaya, domin inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban. Allah mai tsarki ne, baya karɓa abu sai mai tsarki. Dukiyar sata kuma ba abu ne mai tsarki ba, don haka duk abin da kai da dukiyar sata, in haji ka je ba ta yi ba, yanzu in ka samu dukiya ta halin sai ka maimaita aikin haji. In masallaci ka gina baka da lada ko na sisi ya ce, in makarantar islamiya kai duk abin da kai babu lada a ciki. Duk abin da kai babu lada a ciki. Dan inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban. Sai mutum ya zo ya saci dukiyar gwamnati, sai ya zo ya katon gida wajen mita 300 cikin 300, 300 by 300, sai ya zo ya dan masallaci dan tsukuku ya dogar a sumaya, yana sa kasa dinka da kusari, wai shi kenan ya kashi. Ba dai ga Allah ga naka, irin masallacin da a Kano muke ce masa Allah ga naka, sai ya dan kankani sahu ɗaya mutum biyar ya samu wani ya sai ya sai masa dan keke yana zuwa, rani keke yana zuwa, yana neman ke. Wai shi ma shi kenan ya yi jihadin musulunci, duk inda ya nufa da tarbiyya mai kwaya 30. Wai kuna magana kun ce salamu alaikum, baya ansa sallama, wai wurdi yake shi ne Allah, ba ni ya sace dukiyar ko yake da tarbiyya, wai salama, wai wai baya ba a magana lazim yake, wallahi tallahi sai an sace ta a can kiyama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa kar in dora wani, ka san wani lokacin akwai abin da za a baka cin hanci amma da dabara, sai a ce masa alkhairi, kai ne sai aka turo ka kuma suna yin zanda a nan jihar, ko aka turo ka darakta na SSS, ko aka turo ka wane ne, sai kungiyar masu sai da man fetur sai same ka, akwatin talabijin ne, shadda ne guda goma, atamfa guda goma, wane ne guda goma, da manya-manyan tarurruka, wai an maka sannu da zuwa ne. Kaga za ka ce kyauta ce aka baka, to wannan ba sunanta kyauta ba, ita ce hainur rishwa. Hakikanin cin hanci wannan shi ne hakikanin cin hanci. Abin da ya faru kenan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wani sahabi da ake kira Ibnul Lutubiyya, ya tura shi je ya tara waɗansu mutane a yi lissafin kuɗaɗensu a fitar da zakkarsu, ya karɓo zakkar ya kawo Annabi ya raba a talakawa. Da ya je ya karɓo zakkar ya zo, sai ya zo ya ce Annabi wannan kuɗin zakkar ne, wannan kuma shi ne abin da suka bani kyauta. Annabi ya tashi ya huɗu ba, ya ce yaya zan tura mutum aiki in ɗora masa wani aiki na jama'a ga shi na da albashinsa a ciki, sai ya zo ya ce min nan gurin ga abin da ka aike ni, nan gurin kuma alheri ne aka bani. Ya ce inda alherin gaskiya ne, ya tsaya a gidan mahaifansa mana ya gani mutane sa kawo mashi. Daga lokacin da aka yi baki ne kuma suna yan sanda ba, a ce kana garin ku kafin kowa ya sanka, da daga nan gurin kungiyar masu man fetur ko kungiyar masu kan zai ne ko masu lalle ne ko masu ne, su dauki abin da za ka dauka zai su kai ma garin ku. A lokacin kai ba kowa bane ba, to wannan ya zama alheri, sai ka ci hani an mari'a, ba ka da mukamin komai a lokacin, amma ba ku mutane yan sanda, an ba ka gwamnati jiha, an ba ka wani waye, shi kenan sai wani ya zo kawo maka alkhairi, ka ce sunansa alkhairi, sunansa cin hanci. Manzon Allah ce dan haka kar in ƙara ɗora wani ga wani aiki, sai zai ce min nan ga haƙƙin da aka ɗora min nan kuma alheri ne mutane suka bani. Ya ce kar ku yarda in gamar ɗaya a wurinku gobe kiyama, ga raƙumi ya ɗoro a kansa yana masa kuka, ga saniya ya ɗoro a kansa tana masa kuka, ga akuya a wuyansa tana masa kuka, ga kayan zalunci da duk ya zalunci mutane ya ɗoro a kansa. Ya ce da na gama da mutum zan nuna ban taɓa ganin shi ba, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba kai ba manzon Allah, daga lokacin da kai sata ba kai ba manzon Allah. Duk abin da ka sata kuma sai an loda maki a ka gobe kiyama. To amma kuma tana sadaka ba komai bane ba, a yi sata, a yi sata. Kuma duk wannan sata inda za ka san wahayi ke sanni, ba kawai larurar rayuwa bane ba. Ba mutum na sata bane dan ya rasa mudin da zai auna abin da za a ci a gidansa. Ba dan ya rasa rigar daura ba ko matar ta rasa zanin taurawa bane ba. Magana ce ta yanzu ya fi ƙarfin larurar rayuwa, na bilan rayuwa yake son dole sai ya kuwa ne. Sai ya sata nan, ya sata nan, a tara kuɗin gaba ɗaya, an gama tarawa kuma sai a mutu. Sun taru abinda yake kai ritaya, ka je garinku a baka wani mukami na gargajiya, ko haiki ne ko ga yaki ko wane ne, don ka ci cikin kwanciyar hankali to sai ka mutu. Ba shi ne wajen abinda masu mulki suke yi, duk wanda ya sata ya koshi to shi kenan, da ya sauka kuma shi kenan ya riga fitar da gwamnati, sai je garinsu sai ya sai sarautar gargajiya daga wurin sarkin garinsu. a ce masa ga yaki ko sarkin yaki ko wane ne kirka jin wadansu title wanda tunda aka haife ka baka taba ji ka aka ce za a ba shi dole ya zama kaza shine sardaunan kaza shine ma'ajin kaza wane ne ya samu dan abin rawani ya daura kai shikenan ya tsikarin talata to sai ka gama wannan sai ka mutu Mabutu sai da ya sace dukkan kudin zayyar gaba daya sai kuma ya mutu ya gama kiri kusan shekara 30 ya sace komai ya mutu duk wannan ya mutu a tarihi da bane to saboda haka sai ka sawa kanka ruwan alwala ka tafa kanka ruwan alwala idan ubangiji ta Allah ya ba ka kare haƙƙin Allah a ciki ka kare haƙƙin mutane a ciki wannan sai zanto sanadiyar shiganka aljanna sai zanto sanadiyar shiganka aljanna amma da zarar ka yi haƙƙinki to ranar tashin kiyama za ka kunyata Allah tsare mu wallazina hum amanatuhum wa hadihim ra'un mamune su ne waɗanda dangane da amana da aka ba su wa hadihim da alkawlin ra'un suna tsarewa wallazina hum ala salawatihim yuhafizun mamune kuma su ne wanda suke kiyaye sallolin su a can kazo an ce wallazin alladhina hum fi salatihim khashi'un suna khushu'i a cikin sallah nan sai aka ce wallazina hum ala salati ala salawatihim yuhafizuna su ne masu kiyaye sallolin su can ana maganar yin sallar tare da nasuwa nan ana maganar yin sallar da kiyaye lokacinta dan ko da kai ka nasuwa in ba akan lokacinta bane ba kuma kai kuskure inna salatu kanat alal mu'minina kitaban mawquta masu wannan siffofi sune Allah ce ulaika humul warisuna irin waɗannan sune masu gado masu gadi aljanna alladhina yarithuna alfirdausa sune masu gadi aljanna ta alfirdaus hum fiha khalduna suna masu dawama a ciki Allah samu cikin su aljanna ko da alfirdaus ita aljanna ita ce makura ba abin da ke saman ta sai wasila manzo Allah ce aljanna alfirdaus ita ce a tsakiya kuma a sama sannan kuma dukkan koramin gidan aljanna ba ku fuga su daga cikin firdaus ne dukkan sauran aljanna sai aljanna ce take musu supply din ruwa da madara da dukkan abin da za a sha daga cikin firdaus ne Allah ta muskin da su yi da dama sai Allah ce
walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين
وبنجي سيوى لقد خلقنا الإنسان حقيقة من هل الشيطان أدم من سلالة دقتا تتنروا وتوشين تقوم مني لكي سكين مهيفة من طين كنكم دقت رقايا إذا أتت من سلالة صورا متالي من طين النبى آدم عليه السلام ولقد خلقنا الإنسان من هل الشيطان أدم من سلالة من طين وتدقتا تتنروا سننكم من طين لقت رقايا كين النبى آدم ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً shi wannan tataccen ruwan sai muka sanya shi ya zama to nutfa dama shi sulala tataccen tugon mani din namiji wanda ba garwaya shi da komai ba idan aka ce nutfa bayan an garwaya shi da namiji to ya zama nutfa kenan shine ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً sannan sai muka maike shi ya zama to nutfa fi qararin makin a wani matabbaci makinin wanda yake karerre abin kiyayewa shine ma'ifa an gane ku ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً sannan muka mayar da wannan nutfa din ta zanto alaka wato ainihin gudan jini sun fa kalakana la alaka ta mudga sannan muka mayar da gudan jini ya zanto tsoka gurgudai da mutum zai iya taunawa a baka fa kalakana min mudga ta izama sannan ita wannan tsoka muka canja ta ta koma wato izama wato shine kashi fa ka kauna izama lahma shi kuma kashin sai muka sitirce shi da nama ثم أنشأناه خلقا آخر وبنجي تي سنن سي مكا حالتشي شي يزن تو تو صابور حالتن دبل أنشأناه خلقا آخر سكتي بوسري ولم سكتي أبا بوسري با تتد قسل انزكي كفا تينا هنو يينا غاشن كي غاشن أبن طريشي دا سورا أبا بينا سكين دان هذا سيني شي سيني كني شينا خلقناه خلقا آخر أنشأناه خلقا آخر سي مكا حالتشي شي وتا حالتكم دبل فتبارك الله أحسن الخالقين albarkatun Allah sun yi waita ahsanul khaliqin wanda shine wato ainihin mafi kyawun ko mafi kyautatawar masu halitta shine mafi kyautata halitta gaba daya to kaga nan gurin matakan halittar dan adam ne asali daga kasa sannan dugon mani da aka juya shi zanto alaka a haka nutfa nutfa din da aka juya shi zanto alaka alaka din da aka juya shi zanto mudga mudga kuma aka zo aka sa mata me kashi kashin kuma aka sa masa wato ainihin abin nan sun ma an sha annahu khalqan akhar matakai guda bakwai ubangiji ta Allah ya faɗa na halittan dan adam dan nuna ganin cewar sa a kowane ɗaya daga cikin waɗannan matakan kafin a zo an sha annahu khalqan akhar babu wanda ya san me yake ciki sai ubangiji da ya halitta shi lokacin da mutum yake matsayin tsagonmu ne yake matsayin gudan jini yake matsayin tsoka yake matsayin kaza ba likitan da zai iya gane cewa gashi za a haife shi rana kaza da watan kaza mace ne shi ko namiji ne duk ba zai iya sanin wannan ba amma ubangiji ta'ala ya san kayansa da haka zai ce wa ya'lamu ma fil arham Allah ke san abin da ke cikin mahaifa likita sai bayan an kammala komai sannan ya sa na'ura ya gane cewa yayi kaza an busa masa rai kuma ana sa ran haihuwar rana kaza da watan kaza ko da yanzu wani bincike na ci gaba ya nuna akan dauki nau'iyya ta dugon a kalle shi a gane wannan ana yin namiji da shi wannan ai mace da shi karshen abin da za a iya ganewa cewa ana iya namiji da shi ana iya mace da shi ubangiji ya ga dama kuma zai iya shafewa na namijin ya yi mace da shi na mace ya yi namijin da shi tun da ya ce yin wallahu ma sha'u wa yusbitu wa indahu ummul kitab kuma a nan gurin za a iya ganewa cewa wannan nau'in ana namiji da shi nau'in ana mace da shi amma ba ka tabbatar kuma zai yi haka a iya sa kuma zo a yi barinsa amma ubangiji ta'ala ya sani in za a yi bari ko in ba za a yi ba tun kafin a yi din dan adam ko ba zai iya gano wannan ba sannan duk abin da ya tafi bil adam din gaba daya na aikin sa da ajalin sa idan ya zo gidan duniya da kasancewar sa mummuni ko ba mummuni ba da kasancewar sa menene gaba daya ubangiji ya sani wanda ba likitan da zai gano cewa ai wannan cikin injiniya za a haifa wancan cikin ko likita ne za a haifa wancan ko dan kasuwa ne ba wanda zai iya gano wannan amma ubangiji ta'ala ya san duk abin da ke tattare da bil adam tun lokacin da yake cikin mahaifa shi yasa yayi bakan sai ce fatabarakallahu ahsanul khaliqin albarakatun Allah sun yawaita wanda shine ahsanul khaliqin sai ka ga nan gurin dan me aka ce ahsanul khaliqin bayan to ba mai halitta sai Allah shi kadai Allah ne kadai ke halitta idan kace sayyan masu halitta wannan yana kamar akwai wadansu masu halitta shi Allah shine mafi fitin su aka ne ko ba ka bane ba sai suka ce eh haka din ne saboda shi lafazin al-khalqu yana zuwa da ma'ana biyu ne yana zuwa da ma'anar al-ijadu min al-adam samar da abu daga babu yana zuwa da ma'anar ta'awilu shay'i min maddatin ila maddatin ukhra canja wani sinadari daga kaza ya zama kaza na farko ana kiran sa al-khalqu na biyu ma ana kiran sa al-khalqu ko ne na daukan sunan halitta a larabci kaga samar da abu daga babu samar da dan adam daga babu halittar kan mai da kaza bayan ba babu shi saukar da ruwa bayan ba babu kaza dukkan wannan menene al-khalqu ne akwai wani cikin mutane da ke yin wannan amma ta'awilu shay'i min maddatin ila madda canza abu daga kaza zuwa kaza kamar a kawo katako likita a katon ta mai da shi tebur ya mai da shi tebur ya mai da shi kujera ya mai da shi window ya mai da shi kofa ai katako ne aka canza shi koma mai ya koma kofa ko a kawo karfe a zamu yi aikin wanda ya mai da shi window ya mai da shi kofa duk ka gani canza abu ne daga hali zuwa hali kamar a kawo gari mace ta kwata wannan garin ta mai ce to kaga canza madda ne ta'awilu shay'i min shay'i ila shay'i wannan ma Allah kana kiransa al-khalq to wannan nabi shine dan adam ke iri na farkon kuma ubangiji ta'ala ne kadai ke yin sa to da wanda ke yin na farko da na biyu da wanda kawai na biyu ke yi ayyuhuma ahsanu wannan ne shi mai yin duka guda shine Allah ta'ala an gane ko kaga na farko shine ya samu da dan adam daga babu na biyu dugan mu ne ubangiji ya juyar da shi sai zaume gudan jini sai kuma ya juyar da shi sai zaume tsoka tsoka ya samu daga to kaga wannan shine wato duk halq ne wannan تحويل شيء من مادة إلى مادة أخرى ده كيف تبارك الله أحسن الخالقين شكرا لكم
ثم إنكم بحل وصبر للآكين
وبنجي سيكي فإن شاء الله لكم به جنات أسنا دي الروان دمك سوكر دك سمت النم سيمك كفا مك غونكي أبنك من نقيل غونكين دا سكا شافي إتا تندبينو وعناب دكما إنبي لكم فيها فواكه كثيرة أتكام وقت النم غونكي كنا دا كايم مربالي دا بند بند دا كوكي نوما واكو سامو wa minha ta'kulun kuma daga cikin gonakin ne wato annishin kuke noma abin da kuke ci ko kuma wa minha daga wannan fawaki din ne ta'kuluna wato kuke ci wa shajaratan takhruju atanadiyan wannan ruwa kuma sai muka fito muku da shajaratan wato itaciya takhruju min turi sinaa wanda take fita daga dutsen nan na turi sinaa wanda dutse ne da yake cikin kasar Egypt wadanda suka ce a Palestine wadanda suka ce a dutse ne mai tsawo yakin hudu tun daga Egypt har zuwa kan iyakarsa da Palestine wato dutsen da ake kira Tur Sinai wanda ubangiji ta Allah ya munajati da annabi Musa alaihi salam wannan itace yana fitowa a wannan dutse da ake kira dutsen Tur Sinai tambutu bidduhni ko kace saina ko kace sina dutsen dutse tambutu bidduhni ita itaciyar tana fitowa ko tana tsirar da adduhul wato ainihin abinda kuke amfani da shi wajen mai ko mai na shafawa a jiki ko mai wato ainihin wanda yake na makamashi an gane ko wasijidin lil akil ko alarce wato anishin abinda ake rini da to wannan itaciyar ita ce Allah ke koranta mana wato itaciyar zaitun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki gunna fa innaha shajaratun mubaraka ita ita amfani da man sa wajen girki yana da matukar amfani haka yin amfani da shi kuturo aka ce da jami'in gaske sai ta nan muka fara duk wannan tafa shi a duka yana taimaka mutum wajen magani to dan saboda haka dai wato itaciya ce mai albarka dan haka Allah ke goranta wa mutane da ita a nan gurin wa shajaratan takhruju min turi sayna tanbutu bid-duhni wa tubghil lil-akil sai kuma Allah ce
wa inna lakum fil an'ami la'ibra fi butuniha wa lakum fiha manafi'ul kitma
yana da al'an'am dabbobin da butuniha daga cikin abin da ke cikin su wato shine nono da kuke amfana a jikin su wa lakum fiha manafi'u katira kuma kuna da amfani mai tarin yawa dangane da wannan dabbobin shanu a iya daura musu galma su noma a iya daura musu amalan kesa ja a daura musu kaya bayan amfani mai tarin yawa haka su mara kuma ana amfani da su ta wadansu hanyoyi daban-daban shine wa lakum fiha manafi'u katira wa minha ta'kulun kuma daga jikin su ne wato alishin kuke samun naman da kuke ci wa alaiha wa alal fiki tuhmadun wa alaiha kuma a kansu wa alal fulki da kan wato anishin jiragen ruwa tuhmaluna ake daukan ku dan zirga-zirga daga gari zuwa gari ko daga kasa zuwa kasa to shine malamai suka ce wa alaiha a kansu wato ma'ana anishin ala ba'dha kenan la ala kulliha don ba a hawan tinkiya ba a hawan akuya dan yin tafiya ba a hawan rago ko dan akuya ana hawan menene raƙumi ko shanu a wani lokaci to da haka ne yace wa alaiha akan wani sashi na waɗannan dabbobi ne wa alaiha da kuma kan wa alal fiki da kuma kan wato anishin jira da ruwa tuhumaluna ake daukan ku da kayan ku ma'ana ubangiji ta'ala ya hore muku abinda kuke yin sufuri da shi a fako ya hore muku abinda kuke yin sufuri da shi a cikin teku a fako ga raƙuma da shanu a cikin teku ga jira da ruwa
afala tattaqun وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه حقيقة من تورو النبي نوح عليه السلام زواج متاننسا فقال فيكم يسي يا قوم يا قوم متاننا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كبوتة تامة وبنجزي تعالى ba ku da wani abun bauta bisa ga cancanta sai shi a falata ta kun shin ba za ku kiyaye shi ba ba za ku guji wato anishin azaba sa ba ta hanyar kade ta shi fa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmi sai wadanda suka kafarta cikin mutanen su suka rinka cewa ma hadha illa basharun mislukum wannan mai wa'azin wannan mai kiran ba kowa bane ba shi face mutum kwatan kucin ku ma'ana wai ba za a bi shi mutum da mutum ne dan uwansu yuridu an yatafaddala alaikum babban abin da yake so kawai yana so ya samu fifiko ne akan ku walau sha Allah inda har Allah ya so mu musulunta ko mu yi kauya la anzala malaikata ai da ya saukar da malaiku ya turo su a matsayin manzanni ma sami'na bi hadha fi aba'in al-awwalin da dai mu taba jin labarin a turo manzo mutum ba a cikin iyayenmu da suka taba wucewa na da sai dai a turo malaika to sai Allah ya ce
إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا مغرقون
suka ce in huwa illa rajul shi fa ba kowa bane ba fa shi namiji ne irin mu mutun ne bihi jinna har akwai taqwa ta tare da shi haka suka tuhunce shi cikin hankalinsa fa tarabbasu bihi suka ce da junansu ku dan jira shi zuwa wani dan kankanin lokaci hatta in har zuwa wani dan kankanin lokaci ma'ana zai gaji ya bari magana sai ta sambatu ta wanda ya tafi kila nan gaba zai zo ya daida قال كان النبي عليه الصلاه والسلام يتي رب انصرني بما كذبون يا ابنجي كتمبين كتمكين اسنديا قريه ثاني ده سكي فاوحينا اليه سيمك وحي زوا دريس مكتي دسي انسنا الفلك باعيننا ووحينا كجيك يدرجن روا باعيننا كركشن كلاورم ووحينا دكما عمرنم معناه يدرجن روا ده وحي الله معناه تند الله سي كاي كودا بك تبين ايكن كاتن تفدا ينزو زاكو كويا tabbas yadda aka maka wahayi shari'a ba zai gagara ba wajen Allah ya yi maka wahayi ya zaka yi jirgin kuma sannan kuma Allah ne zai